daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan a Ghana za a iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci yau Talata 13 ga watan Maris din shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 3 agogon Ghana kenan kuke sauraro. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, ya kuma maye gurbinsa da shugaban hukumar leken asirin Amurka ta CIA Mike Pompeo. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu kam an wanke shi daga zargi bayan da kwamitin binciken bayyana bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka suka cimma matsaya a jiya Litinin.
To dangane da batun sallamar da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da shugaba Trump yayi, ko yaya masana harkar siyasa ke kallon wannan lamari?
Allah kisa ba zai rasa nasaba da wato la'alla aikin da aka yi masa Afirka da yi kasashe guda biyar ciki har da Najeriya, la'alla mu yi wa an samu wani kuskure.
A jamhuriyar Niger kuwa wasu 'yan bindiga ne suka halaka jandarmomi han kasar har su uku.
A kimanin karfe 9 na daren jiya ne aka kai harin. Mun shi kararrakin bindigogi saboda bamu da nisa daga inda al'amarin ya faru.
Muna dauke da karin bayani, baya ga haka muna tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Sunana Mahmud Lalo, ina tare ne da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, ya kuma maye gurbinsa da shugaban hukumar leken asirin Amurka ta CIA Mike Pompeo, wanda shi kuma mataimakiyarsa a hukumar ta CIA Gina Haspel ce za ta maye gurbinsa. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ya faɗa yau Talata cewa korar Tillerson na zuwa ne a wannan lokacin saboda Trump yana so ya kintsa makarabansa tsaf gabanin tattaunawar da ake shirin yi da Koriya ta Arewa da kuma tarin wasu shawarwari akan cinikayya. Wani karaman sakataren harkokin waje, Steve Goldstein, ya ce a da fitaccen sakataren harkokin wajen Amurka Tillerson ya shirya zai ci gaba da aiki, ya kuma ce Tillerson yayi mamakin wannan korar ta ba zato ba tsammani. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu kam an wanke shi daga zargi bayan da kwamitin binciken bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka suka cimma matsaya a jiya Litinin akan cewa Rasha ta aikata laifin kutsen yanar gizo akan hukumomin siyasa Amurka a lokacin zaben shekarar 2016, amma ba tare da wata alaka da waɗanda suka yi mashi yakin neman zaɓe ba. Trump ya yi murnar wannan sanarwar a cikin rubutu da manyan harafa a shafinsa na Twitter, yayin da jam'iyyar Democrat suka mai da martani da kakkausan lafazi suna cewa kwamitin wanda 'yan Republican suka jagoranta ya gaza wajen kare Amurka ta hanyar kasa gudanar da sahihin bincike. Kwamitin binciken bayanan sirri a majalisa, bayan tsawon watanni 14 da aka kwashi ana bincike mai zurfi, bai gano wata shaida da ke nuna akwai wata alaka tsakanin masu yakin neman zaben Trump da Rasha a zaben shekarar 2016 ba. Abinda Trump ya rubuta kenan, ya kuma jaddada cewa waɗanda suka yi mashi campaign ba su aikata wani laifi ba. Sai dai kuma shugabar 'yar jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Nancy Pelosi ta ce wannan matakin shine na baya-baya wanda 'yan Republican a majalisar suka ɗauka don daƙile binciken katsalandar Rasha a zaben. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa yau Talata cewa ta kira jakadiyar Birtaniya Maria Zakharova don ta gana da hukumomin Rasha a kan harin gubar da aka kai a kan wani tsohon jami'in leken asiri da ɗiyarsa. Ma'aikatar ba ta dai ba da ƙarin bayani ba. Wannan kiran na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ce tabbas akwai yiwuwar Rasha na da hannu a wannan harin da aka kai a kan tsohon jami'in leken asirin da ɗiyarsa. Ƙwararru a fannin yadda makaman guba ke aiki a jikin halittu na can na aiki ba dare ba rana a wurin da aka kai harin na ranar 4 ga watan Maris na wannan watan na Maris akan tsohon jami'in leken asirin Sergei Skripal da ɗiyarsa Yulia. Prime Minister ƙasar Burtaniya Theresa May ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar jiya Litinin cewa yanzu sun gano wata ƙungiyar sojoji ce ke da sinadaran da aka yi amfani da shi wanda ake kira Novichok. Prime Minister ta ce Rasha wacce ta taɓa amfani da wannan sinadarin gubar ƙasa ce da ke da tarihin ɗaukar nauyin kashe-kashen manyan mutane. Saboda haka gwamnatin Burtaniya ta yanke cewa tabbas akwai yiwuwar hannun Rasha akan harin da aka kai akan Sergey da Julius Skripal. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin bam da aka kai akan wani jerin gwanan motocin da ke raka Prime Minister Palestino Rami Hamdala yayin da aka kai ya kai wata ziyara ba sabon ba zuwa zirin Gaza ya lalata motoci da yawa. Harin ya faru ne bayan da ayarin motocin suka tsallake zuwa arewacin zirin Gaza wanda ke karkashin mulkin kungiyar Hamas. Shi kansa Hamdala bai da abin da ya same shi kuma jam kadan bayan farmakin ya halarci wani bikin da aka yi a nan a wurin wata ma'aikatar sarrafa butocin kwararren ruwa ta karkashin kasa. Jam'iyyarsa ta fata na ganin zargin akan harin na Hamas. Wani mai magana da yawun shugaban Palestino Mahmud Abbas ya kira harin na matsorata. Tun shekarar 2007 aka rarraba yankunan Palestino bayan wani mummunan tashin hankali da ya barke a lokacin fafutukarsu, inda hukumomin Palestino ke iko da kogin yammacin ƙasar yayin da Hamas ke iko da zirin Gaza. Bangarorin biyu sun amince a watan Oktoba su fara shawarwari akan neman haɗin kai, inda ƙasar Masar ta shiga tsakani, amma har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. 'Yan sandan garin Austin a jihar Texas ta nan Amurka sun ce wasu kwalayen bama-bamai guda uku da aka ajiye a bakin ƙofar gidajen wasu Amurkawa baƙar fata su biyu da kuma ta tsohuwa 'yar Hispaniya na da alaƙa da juna. Ɗaya daga cikin bama-baman ya kashe wani matashi ɗan shekaru 17 da haihuwa jiya Litinin, yayin da na biyun ya raunata wata mata 'yar shekaru 75 da haihuwa. Haka kuma wani kwalin bom ɗin kuma ya kashe wani ba'amurki baƙar fata ranar 2 ga watan nan na Maris. Shugaban rundunar 'yan sandan Austin, Chief Brian Manley, ya faɗa jiya Litinin cewa ba za su iya tabbatar da cewa aƙidar ƙiyayyar jinsin ci sanadidan kai wannan hare-haren ba. Ya ce 'yan sanda na bincike akan yiwuwar alaƙa tsakanin duka mutanen uku da harin ya shafa.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, shugaban Amurka Donald Trump ya sallama sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson, wanda jiyan nan ya kammala ziyararsa ta Afirka a Najeriya, lamarin da tuni masana suka fara tsokaci a kai. Na tuntuɓi Dr. Abatu Bako na Cibiyar Nazarin Demokuraɗiyya da Mulki da kuma Siyasa ta Duniya a Najeriya, wato IPRC, inda na fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan dambarwa.
To alhakika ba zai rasa nasaba da wato la'alla aikin da aka yi masa Afirka da ya ji kasashe guda biyar ciki har da Najeriya, la'alla mai yiwuwa an samu wani kuskure ko kuma wasu kurakurai sakamakon yin haka. Idan muka yi la'akari da wato gogaggun wa'inda suka yi wa Amurka sakatorin harkokin waje kamar irin su Henry Kissinger, irin su Madeleine Albright ko su Sikeri lokacin Obama kenan, za a ga cewar yawancin wa'inda suke gogaggu masana siyasa ta duniya alhakika shi shugaba Donald Trump yanzu bayi da su ba kamar shugabannin baya na Amurka ba. To muna zaton dai ba zai rasa nasaba da cewar dole an yi wani abu wanda yake ba daidai ba a zuwansa nan kasashen Afirka da ya yi bibiya.
To baya ga wannan bayani da kai, kana ga kaman akwai nasaba tsakanin rashin jituwa da ake dan samu tsakanin shi Trump da Tillerson da wannan sallama da ya mishi?
To babu mamaki idan za a yi hakan, saboda hakika dukkanin su biyun idan muka yi la'akari da su suwaye da kuma tasowarsu, za ka yanci su gaskiya ba ɗan siyasa bane ba kuma wanda suka nazarci ta siyasa bane. Shi kansa shugaba Donald Trump din za ka cewar ba ɗan siyasa ba ne ko mukamin kansula bai taɓa riƙewa a Amurka ba, ɗan kasuwa ne tun daga 1970 da ya taso. Haka shi ma idan aka dubi Rex Tillerson za ka ga cewar gogaggen masanin harkokin mai ne a duniya, ya zama shugaba ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin mai a duniya. alhakika ba gogogun ɗan siyasa bane idan kai la aka yi da shugabannin baya na Amurka waɗanda suka gabata.
A matsayinku na masu bincike kan harkar da ta shafi nazari a fannin siyasa, ya kuke kallon yadda ake ta samun mutane suke murabus daga mukamai a gwamnatin ta Trump wasu kuma a sallame su?
Wato shi ne abin da muke faɗa cewar ita siyasa kamar komai akwai iliminta, akwai kuma masu iliminta. Dole ne ka samu, ko da baka da iliminta, a samu waɗanda suke masu iliminta ne, sun san ka'idodinta da shige da fitan da ake yi a cikinta da kuma duk lokunanta. Saboda haka muna ganin cewa shi shugaba Donald Trump ba yi da ƙwararru gogaggun 'yan siyasa, duk da dai ga shi yana cikin wato waɗanda suke da sa'a suka sami shugabanci na Amurka a rayuwarsa. To amma dai rashin yin siyasa da rashin ilimin siyasa da kuma rashin masana ilimin siyasa shi jawo hata irin su chief strategy ɗinsa, wanda yake duk suka sassauka waɗansu, wasu suka aka sallame su da shawarar. Kuma gaskiya a bisa nazari za ga cewar ba ka tafi akan samu irin wannan shugabanci na siyasa Amurka ba sai wannan lokacin na Donald Trump.
Ya kimar Amurka za ta kasance dangane da wannan sallama ta Rex Tillerson da aka yi?
To alhakika wato kimar da Amurka take da shi a shugabanci na duniya na tattalin arziki da zamantakewa da kuma wato jagoranci na demokuraɗiyyar siyasa a duniya, dole zai ringa wato zagwanyewa, ko mu ce zai iya tsira cewa musamman la'alla saboda wato rashin wato gogaggun masana wanda suke ba su ba da shawara dangane da tafi da mulkin Andishisa ta ji rigingimu da wato zarge-zarge da yawa meddling kenan wanda aka samu a zaben da aka yi na shekara ta 2016 na shi shugaba Trump ɗin. To duk wannan dole ba zai rasa nasaba da tsira cewa ko kuma zagwanyewa da daraja da kima na ƙasar Amurka da yake samu a wayannan 'yan shekarun ba.
Dr. Abati Bako kenan daga Najeriya. Da mu koma Najeriya a ila yau, hukumomi a jihar Adamawa sun ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a makarantun mata, musamman ma a yankunan da aka kwato daga ƙungiyar Boko Haram domin tabbatar da cikakken tsaro. Hukumomin har ila yau sun soke shirin da ke ba da dama iyaye ko 'yan uwa su kai wa ɗalibai da ke makarantun kwana ziyara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Wannan mako na cikin gabarin da hukumomin tsaro ke dauka a yanzu na tabbatar da tsaro da kuma hakance fargabar da iyaye ke yi yayin da suke tura yayansu makarantun mata, wanda hakan ne ma ya sa hukumar nan ta tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Adamawa tura zaratan jami'an ta makarantu. Kuma waɗannan jami'ai tare ma da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro za su sa ido ne a makarantu domin tabbatar da tsaro. Malam Suleiman Baba da ke zama kakakin rundunar ta Civil Defense a jihar Adamawa ya kuwa bayyana dalilin daukan wannan mataki a yanzu, inda ya ce za su soma nema da kananan hukumomi mami bakwai da balahira Boko Haram ta fi shafa a jihar.
Abinda yake faruwa yanzu, kokari muke mu ƙara ƙarfafa tsaro a wannan wajen, tunda kasancewa akwai divisional officers din mu waɗanda suke kula da waɗannan kananan hukumomi da jama'an mu. So yanzu abinda muka yi, an tura jami'ai waɗanda za su ba da kariya ga makarantu da suke nan wajen domin tabbatar da tsaro ya inganta. Kuma zarata ne wanda muka tura kusan 250 a bangaren mu waɗanda suke rike da makamai. Za mu yi aiki da sojoji da kuma 'yan sanda mu tabbatar da cewa tsaro ya inganta, ɗalibai sun yi karatu a cikin tsanaki.
To kowane irin damara jami'an tsaron kuka dauka ganin cewa in bindiga masu tada kirba kan zo cikin shiri na musamman lamarin da makan gagari kundila?
Da ka zo zuwa anjima kaɗan za ka samu matasan mu a nan. In ka duba sati biyu da suka shige a nan wajen gaba ɗaya ana rawan daji, kuma wannan na ɗaya daga cikin horo da horarwa da muke ƙara ingantawa don mu tabbatar da cewa mutanenmu sun samu horo da ya kamace su. Idan ka duba akwai manyan motoci wanda muka samu daga wurin randana ta Abuja, wanda idan ka fara tafiya daga nan hon za ka fara ganin su. Amobi Allah ya taimaka, shi chairman din ma ya ƙara ba mu mota, kuma daga nan mun tura motoci da jami'ai. Wannan din mu tabbatar da cewa wurin ya inganta, ɗalibai lokacin karatu sun samu tsaro gwargwado.
Kawo yanzu gwamnatin jihar Adamawa ta ko fitar da sanarwar dakatar da iyaye daga ziyartar yayansu dake makarantun kwana wato visiting. Kuma wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da hadakar kungiyar malaman Najeriya ta NUT Reshen Jihar ke ci gaba da jimamin asarar da har-haren boko haram suka kawo harkar ilimi a jihar. Komarar Rodini Nathan dake zama shugaban kungiyar ta NUT a jihar Adamawa yace baya ga mai da hannu a gogo baya. Haka nan kuma sauran malamai da ma dalibai tun farkon soma wannan rikici na Boko Haram ya fiye da shekaru 6.
Wannan rikici na Boko Haram gaskiya ya shafi malamai da dama da kuma dalibai. To mishin kaga lokacin da wannan rikicin ya faru, wasu wurare ya faru da rana, wasu wurare ya faru da dare. So inda ya faru da rana, samu dalibi ya zauna aji a wancan wurin ba tare da zuciyarsa yana bugawa da cewa fa wani abu kamar haka zai iya sake faruwa ba, zai ya zama masa kamar alama ne a rayuwarsa wanda ba zai manta ba. In ka duba kamar Madagali, Michika da Mubi, bangaren Mubi da Maiha, to a har yanzu da muke magana akwai malaman da suka bata ba a masa, domin mun ce sun mutu, an sani sun mutu. Akwai waɗanda har yanzu ba a san ina suke ba, walla suna da rai ko sun mutu ba a sani ba, amma adadin da muka sani kusan malamai 300 da wani abu ne wanda muka rasa a jihar Adamawa.
Komarar Rodin Nathan kenan dake ma zama shugaban kungiyar malamai ta NUT Reshen Jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta, to duniya.
To a makwabcin Najeriya wato Jamhuriyar Nijar, watanni na cewa wasu ƴan bindiga sun halaka wasu jandarmomin kasar uku a wani hari da suka kai a ƙauyen da ake kira Gube. Daga mai ga rahoton Sulemu Muni Barma.
Bayanai daga ƙauyen na Gube sun yi nuni da cewa a cikin daren jiya Litinin ne wasu ƴan bindigar da ba a tantance yawan su ba suka afka wa tashar binciken jami'an tsaron jandarma, inda suka yi nasarar halaka jandarmomi uku. Wani mazaunin ƙauyen na Gube da bai so a ambaci sunansa ba ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani ta wayar telefon.
A kimanin ƙarfe 9 na daren jiya ne aka kai harin. Mun ji ƙararrakin bindigogi saboda bamu da nisa daga inda al'amarin ya faru. Nisan ba zai huce na tsawon kilomita 1 ba. An samu mutuwa ta jami'an jandarmomi uku, amma ba fara hular da ya rasa ransa a cikin wannan al'amarin.
A nan yamai, hukumomin tsaro da muka tuntuɓa sun tabbatar da faruwar wannan hari, sannan sun gaskanta mutuwar jandarmomi uku daga cikin 6 dake aiki a tashar binciken ta ƙauyen na Gube dake a tazarar kilomita 35 arewa maso yammacin birnin Yamai, kafin su juya zuwa wajen ƙasar Mali, inda daga can ne ake hasashen sun fito. To kowane hali jama'a ke ciki a ƙauyen na Gube bayan wannan hari?
Ba mu da wata dubara, amma fa gaskiya mun tsorata sosai. Ko da yake kura ta lafa, har yanzu ana cikin zamar daddar.
Wannan hari na zuwa ne a wani lokacin da wata majiyar hukumomin tsaron Jamhuriyar Nijar ta sanar cewa dakarun ƙasar sun yi nasarar halaka 'yan ta'adda sama da 20 a wani gagarumin farmakin da suka kai a yankin Tilaberi a makon jiya, yayin da aka taso ƙayar wasu 19 zuwa nan Yamai, inda ake tsare da su a yanzu haka. Yankunan Tilaberi da Tawa masu makwabtaka da ƙasar Mali da yankin Difa mai makwabtaka da jihohin arewa maso gabashin Najeriya su ne yankunan da ke fama da hare-haren ta'addanci a nan Nijar. Dalili kenan da gwamnatin ƙasar ta kafa dokar ta ɓaci a waɗannan yankuna, yayin da wasu ƙasashen yammaci suka girke dakaru a wasu sassan na Nijar da nufin bayar da horo da samar da bayanan sirri. Sai dai duk da haka, 'yan ta'adda kan yi nasarar shigowa ƙasar domin kai farmaki jefi-jefi. Sulemuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Tare da ƙoshin Najeriya kuma zauna
yanzu agogonan na cewa ƙarfe 11 na safe ne da minti 19, wato ƙarfe 4 kenan a can birnin na Yamai. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin noma.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata mun yi alƙawarin kawo mu ƙarshen tattaunawar wakilin muryar Amurka Zainab Babaji
da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari wanda ya mana bayani kan shirin gwamnatin tarayya na fitar da doya zuwa kasashen waje inda a yau zai yi mana bayani kan shirin gwamnati na tallafawa manoma ga da ci gaban tattaunawar
akwai na zaga wadansu kasuwannin doya wanda kamar su ayyara wanda ita ce babbar kasuwa sai naga akwai doyan har yanzu a ƙasa musamman ki da saboda matsalolin tsaro akwai doyan sun mun bayanin cewa da suka samu trailer 50 a rana suna shigowa su saya yanzu ya kan kai 15 ko 20 kana ganin kaman wace kokari ita gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha za ku yi don tabbatar da cewa su manoman nan ba su yi asara
haka ne kin ga wannan tambayar da kika yi ansa tambayanki na farko da kike tambaya ko muna da isasshen doya da zamu ci bare mu aika da shi kasashen waje akwai doya gaskiyan maganan kenan manoman doya suna noma mutuka kuma ana samun amfani a yanzu damuwan da ake samu shine kalubale da muka fuskanta wancan effort da muke making saboda mun exporting yams Nasarawa sai kenan almost so biyu ko so uku kuma mun fitar da ton wajen 150 na doya sai dai akwai dan matsala kadan da aka samu na storage wato yadda za a yi tanadin shi har a kai shi can ba tare da ya dade akan ruwa ba ko a samu wani damuwa na refrigeration ko wani abu makamancin haka so success rate na wannan effort din is above 65% saboda haka an dan samu amfani to amma because of the challenges aka samu a wannan lokacin sai gwamnati ta dan inja baya domin a sake tsara abun yadda ba za a samu damuwa irin wancan ba
to su manoma wani albishir za ka musu saboda su yi korafin ba wani tallafi da ake ba su don kamar su taki
wato abinda muke ta kokarin mu apart from tallafi da dan taimako da ake ba manoma ko wurin kayan aikin noma tractor ko kudi ko wasu hanyoyi da zasu zai iya taimaka musu su samu karin bunƙasa a cikin harkokin su shine mu yi enlightening din su dan wani lokaci mu wayar musu da kai wani lokaci gwamnati ba kai tsaye kawai za ta zo su ba su kuɗi ko wani abu makamancin haka ba mukan yi aiki ko mukan haɗa gwiwa da wasu ma'aikatan either daga nan federal government ko state government ba yin sun ga za su iya su ba da taimako kamar yadda Nasarawa state government take yi magana taki every year muna ba da taki wadatacce a kuma farashi mai rahusa kuma mukan jajircewa akan lallai manoman gaske su ne a yi kokari su samu taki kuma mukan yi amfani ne da kungiyarsu na manoma ana kiran shi All Farmers Association AFAM shi ne national umbrella na duk manoman ko da ma menene doya shinkafa da sauransu saboda haka muna kira ga mutanenmu musamman a Nasarawa state kuma Najeriya gabaki daya more than kashi 90 na mutanenmu suna harƙalla na gona idan ko shine mataki na farko na hanyar shigansu ko mataki na biyu ko na uku abinda yasa na ce haka shine kamar ma'aikata irin ki iri na ba mamaki muna dan nome wani abu a gefe da sauransu so kowa yana cikin wannan harkar to musamman kuma a ce wanda su abinda suka dogara da shi kenan to ka kin ga dole ne su yi kokari su ga cewa sun amfana da wannan incentive din da gwamnati ke zuwa da su so kiran da zamu su kenan akan su rika kokari su ga cewa sun fito kwansu gwargwata suna tambaya a ministry su shiga Bank of Agriculture da sauransu da wasu abubuwa mu kuma muna nan duk taimako da suke so mu musu insha Allah za mu yi kokari mu ga cewa abin da yasa muke nan kenan mu zama na gwamnati saboda haka kokon mu dai
Tattaunawar Zainab Babaji kenan da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa Alhaji Jamil Zakari. Masu sauraro an mika kashin shirin namu na wannan makon. Sai a biyu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu amaradin Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana.
Sakonmu na farko ya fito daga Salihu Isa Fana jihar Kebbi, Najeriya, da Hamza Galadima birnin Kebbi, da Sani mai langelange Yauri sun ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga masu zanga-zanga a Abuja na ganin cewa sai an kwato ƴan matan da ke hannu ƴan Boko Haram kuma da wukar kukube domin dan ido ya lalace to shafa kulli ba zai tada shi ba. Duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to ku sani zanga-zanga ba zai kawo shi ba. Sai kuma sako daga journalist Ahmad Saleh na fada ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Allah ya sa ziyarar da sakataren harkokin wajen Amerika Rex Tillerson ya kawo kasar mu Najeriya ta haifar mana da mai ido domin an dade ana irin wannan ziyarce-ziyarcen nan amma ba wani sauyi da muka gani mu talakawa. Allah ya sa mu ga bambancin jiya da yau sakamakon wannan ziyarar. Sai kuma sako daga Nasiru Kainuwa Hadejia ya ce gaisuwa da jinjina ga mai martaba sarkin Azdin na Agadas dake jamhuriyar Niger sakamakon hana anko kide-kide na aure ko haifuwa da jerin gwano na kai amarya mai martaba matakin da ka dauka yayi daidai fata matakin yayi tasiri ga kowa ba talakawa kadai ba har manyan gari sauran sarakunan kasar Niger da Nigeria muna fatan za ku dau irin wannan mataki domin rage irin fitsara da albuzarancin da ake a lokacin biki. Sai kuma sako mu na karshe ya fito daga Alhaji Mele Yusuf Fari jihar Yobe ya ce assalamu alaikum Hausa. Kura da shugaban Amurka Donald Trump yayi wa sakataren harkokin wajensa bai zo mana da mamaki ba domin Donald Trump ba a iya masa ba balantana ai masa goninta.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
A takaice sakataren harkokin tsaron cikin gidan Amurka John Mattis ya ce wasu kananan bangarorin ƴan kungiyar Taliban da ke yaki da gwamnatin Afghanistan da Amurka ke marawa baya sun nuna alamun suna so su hawo teburin shawarwari don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 16 ana yi a ƙasar. Mattis ya bayyana haka ne a yau Talata kafin ya isa birnin Kabul a wata ziyara da ba a sanar da ita ba don tattaunawa akan shirin shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na buɗe ganawar neman zaman lafiya da 'yan Taliban. A baya 'yan Taliban sun buƙaci su gana akan yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta amma kai tsaye da Amurka kaɗai, buƙatar da Mattis ya ƙi amincewa da ita. A lokacin saduwarsa da manema labarai, Mattis ya faɗi cewa muna son gwamnatin Afghanistan ta jagoranci ganawar da kuma samar da hanyoyin neman sulhu. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kuma maye gurbin sa da shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA Mike Pompeo wanda shi kuma mataimakiyarsa a hukumar ta CIA Gina Hasfeld ce za ta maye gurbin sa. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ya faɗa a yau Talata cewa korar Tillerson na zuwa ne a wannan lokacin saboda Trump na so ya kintsa makarabansa tsab gabanin tattaunawar da ake shirin yi da Koriya ta Arewa da kuma tarin wasu shawarwari akan cinikayya.
Masu haro da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana zamu dawo da wani sabon shirin da misalin karfe 9:30 Allah ya yarda. Inda za mu so mu ji ra'ayinku kan ya kuke kallon sallamar da shugaba Trump ya yi wa sakataren harkokin wajen Amurka wanda ya kammala ziyara jejiyan nan a Najeriya. Sannan kada a manta a kodo shaidan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za mu da ita Maryam Dauda da Julie Leathers Gresham da kuma Rob McLean, Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Kada a yi nisa, ga shirin yau da gobe.